إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ساتير أصبر بير غوتر شعبان هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شكرا دبو دادت لريه أود تلاتن دا ترى دي دي دا أشرن دا غوتر أبريلو شكرا ميلادية تدبو بيدا قوم شاتقوس wannan shine kaset na 20 cikin jerin girkusun karatun littafin al-istiqama wallafar Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani Allah ubangiji ya gafarta masa wannan littafi yana karantar da mu ne tafarki madaidaici na dangane da fassara ayoyin al-Qur'ani mai girma musamman wanda suke da alaka da as-sifat da al'amru bil ma'ruf da zuhudu da makamantan abubuwan da ke da alaka da addini ire-iren waɗannan Ibn Taymiyyah bai gushe ba yana kafa mana ka'idoji da bayanai akan yadda ya tsara maganganun da zai a wannan littafi yana mana magana akan kuskuren da aka samu daga bangaren malaman usulul fiqhi waɗanda suke dangantuwa zuwa ga ilmul kalam waɗanda suka ainihin wato kawo tarnaki game da ma'anar usulul fiqhi tun daga cewa shi fiqhu ilimi ne na zato ana gina shi ne akan kantafi to yayi dogayen maganganu yanzu kuma zai buga mana misalai yace wa idza kana kadhalika wato da ya gama maganganu akan cewa wannan bayanin da nayi inji Ibn Taymiyyah yana nuna maka cewa abinda aka sani a cikin ilimi na fiqhu to yafi abinda wato abinda ke da hujjoji na Qur'ani da hadisi a cikin fiqhu yafi yawa fiye da wanda bai da hujjoji kuma wanda yake da rigingimu akai din dama matsaloli ne na sabani ko na ijtihadi ko wadanda akwai mashiga ta a gani na a ciki yace amma ai matsalolin aqida na imani wadannan ana gina su ne akan ilimi na yaqini qata to sai yace wa idza wa mimma yuwaddihu hadha al'asl أنه من المعلوم أن الظنون غالبا إنما تكون في مسائل الاجتهاد والنزاع يجي أبني سنني تشيوا واتو وانن أسلين ينا نونا منا أبيلي تشيوا أبني سنني تشيوا الزتو غالب اللوكة ينا شغاني تشيكم مسألو لن اجتهادي واند أكوي جايية أكنس فأما مسائل الإيمان والإجماع فالعلم فيها اكثر قطعا مسالولن واتو ايماني توحيدي da aqida da masalolin da suke akwai ijma'i akan su game da addinin musulunci da shari'ar sa yace to wadannan ilimi ne yake gina su magana haka take kai tsaye wa idza kana kadhalika fa min al-ma'lumi anna man min ashhari ma tanaza'at fihi sahaba yace idan ka fahimci wannan sai ka gane cewa abu ne sananne cewa daga cikin mafi shaharar abubuwan da sahabbai suka yi jayayya akai da junansu wa man ba'dahu da kuma abubuwan da na bayan sahabbai suka samu bambancin ra'ayi akai masailul fara'id daga cikin akwai masalolin gado daga cikin abubuwan da suka fi gama gari cewa an samu wasu rigingimu game da su ko wasu canje-canje ko bambancin ra'ayi tun zamanin sahabbai akwai matsalolin da ke da alaka da gado kama tanaza'u fil jaddi wa furu'i kama yadda suka yi sabani game da kaka da abubuwan da ke yin reshe daga kaka wato kakan mamaci da kuma rassan shi ƴaƴansa ko kannan shi ko makamancin haka wa fil kalala da sabanin da ya faru game da gadan kalala shine mutumin da zai mutu ba shi da asali ba shi da far ba shi da iyaye ba shi da ƴaƴa wa fi hujubil ummi bi akhawaini wa fi hajabil ummi bi akhawaini da kuma batu game da katange uwa daga gado sakamakon ƴan uwa guda biyu wa fil umariyataini da kuma magana akan al-umariya wata ka'ida ce a cikin gado wacce gata nan zai mana bayani akan ta, bari mu ji daga gare shi. Wato zaujun wa abawani wa zaujatun wa abawani sune mas'alan umariyya ta yi din a ƙasa. Gashi yace fil mughni ibn qudama bi tashihi dr muhammad khalil harras a cikin littafin al mughni na ibn qudama wanda dr muhammad khalil harras yayi aiki akan sa cikin mujalladi na 6 shafi na 237 tabaatul imami al qahira bidun tarikh ba tare da sun ambaci date din shekarar da aka buga ba. Yace mas'alatun, ga wata matsala. Qala idza kana zawjun wa abawani, idan ya zama mutun ya rasu ya bar mace ta rasu ta bar mijinta da mahaifanta, wa utiya zawjun nisfu, sai a bai wa mijin rabin dukiya, wal ummu thuluthu ma baqiya, a bai ma mahaifiyarta ɗaya bisa ukun rabi kenan, ɗaya bisa ukun abin da ya saura din, wa ma baqiya falil abi, abin da ya saura bayan an cire ma miji nashi, an cire ma uwa nata abin da ya saura, to na uba ne zai ci da asibci kenan. Wa idza kanat zawjatun wa abwani, idan kuwa mace ce aka bari mata aure da iyayen mijin, utiyat zawjatur rub', sai a bai wa matar ɗaya bisa hudu kame da Qur'ani ya ce a bata. Wal ummu thuluthu ma baqiya, a bai ma uwar ɗaya bisa ukun sauran. Wa ma baqiya falil abi, ragowar biyu bisa uku na baban ne. Hatanil mas'alatani yusammayani al'umariyyatayn, waɗannan mas'alolin guda biyu gado ya haɗa ubanni guda biyu da miji ko mata babu ƴaƴa babu ƴan uwa, ana ce mata al'umariyya, lianna umara radiyallahu anhu qada fiha bihadha alqada, saboda Umar ne ya fara yin irin wannan hukuncin. Fatabahu ala dhalika Uthmanu wa Zaid ibn Thabit wa ibn Mas'ud, waɗannan malamai cikin sahabbai Uthman dan Affan da Zaid dan Thabit da ibn Mas'ud duka suka bi shi akai radiyallahu anhum ajma'i. Sai ya ce kuma wal jadd, da matsala akan gadan kaka har ya qoma maqamal abi fi zalika, shin kaka zai dauki matsayin uba a irin wancan wajen mutu ya bar matarsa da kakansa, shin kakan zai ci wannan gadan irin wanda uba zai ci? Wa fil akhwati ma al banati, da batu akan gadan mutumin da ya mutu ya bar ƴan uwansa mata ƙanne da yayi da kuma ɗiyansa mata, hal hiya usbatum amla, shin waɗannan za su haɗu su zama usba a raba musu ko ko ashabul fara'id ne? Wa fi ma idza istakmala al banatu athuluthain wa hunaka walad ibn, da batu akan idan ƴaƴa mata suka kai yawan su cinye thuluthani, shine daga mata biyu kenan, wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake ba da labarin cewa fa in kana tasnatain falahunna thulutha ma tarak, to idan suka kai wannan biyun ko sama da biyu, sai kuma ya zama ga waladu ibnin, dan da wanda su a gurin su dan wansu ne ko dan kanin su, kuma wan ko kanin baya raye, kaga shi wannan dan yaran wanda jika ne na da namiji yana da gado, idan babu sa'an ubansa babu da namiji sai dai ƴaƴa mata zai, to a irin wannan yaya za a yi? Wa nahu dhalika min almasail allati yufadu an-niza'u fiha an umara, da ire-iren waɗannan mas'aloli waɗanda akwai bayanai da aka kiyaye an ruwaito rigingimu da sabanin ra'ayi akan irin wannan daga Umar wa Uthman wa Ali wa ibn Mas'ud wa Zaid wa ibn Abbas wa ghairihim min as-sahaba, daga waɗannan manya-manyan malamai Umar dan Khattab, Uthman dan Affan, Ali ibn Abi Talib, Abdullah ibn Mas'ud, Zaid ibn Thabit, Abdullah ibn Abbas da wasansu radiyallahu anhum ajma'i. To duk waɗannan maganganun yana mana kwatanci ne akan kaga dai mas'ala mafi, kamar yadda ya buga misali wanda aka ruwaito a cikin mas'alolin fiqhu wanda sahabbai suke da zance kala daban-daban, babu kamar gado. To kuma abin da yake so ya kai zuwa gare shi, duk da ka ji wannan matsalolin da rassan matsalolin nan, gadan nan fa akwai nusus din shi karara da suka ce ga yadda za a yi, amma haka iya samun wannan sabanin Qur'ani yayi bayani dalla dalla in wane mutu abawa na kaza, in wane mutu abawa na kaza, amma da haka ya aka iya samun irin wannan sabanin fahimta da bambancin fatawa game da gado, zai mana bayani akan wannan. Lakinna imata hadhal babi khamsatu, kuma limaman wannan ilimi a cikin sahabbai limamai game da ilimin gado mutum biyar ne, Umar wa Ali wa ibn Mas'ud wa Zaid ibn Abbas. Waɗannan dai malaman su ne wato limamai, Umar dan Khattab, Ali dan Abu Talib, Abdullahi dan Mas'ud, Zaid dan Sabit, Ibn Abbas radiyallahu anhum ajma'in. Waɗannan su ne manyan malaman sanin gado a cikin sahabbai. Wa idha kanu tanaza'u fil fara'id akthar min ghayriha, in ya zama waɗannan malaman sun yi sabani game da gado fiye da sabanin da suka yi akan wasu mas'aloli can daban, fa min al ma'lumi anna 'ammata ahkamil fara'idi ma'lumatun bal mansusatun bil qur'an, kuma abu ne sananne cewa gabaki daya mas'alolin gado sanannu ne, bal qur'ani ya faɗe su karara a cikin suratul nisa'i, qur'ani ya bayani dalla dalla gadan kowa daga cikin ashabul fara'id. Fa innal ladhi yufti an-nasa fil fara'id, wanda ke bawa mutane fatawa yake raba musu gado, qad yuqassimu alfa faridatin mansusatan fil qur'ani, zai iya raba gado sau dubu, duk gadan nan da zai raba akwai nassi a cikin alqur'ani, za a iya mutuwa sau dubu yana raba gado ba tare da ya bukatu zuwa ga ijtihadi ba, saboda kowa zai mutane ya bar ƴaƴa da ƙanni da yayyi da uwa da mata, khalas irin wannan ne ko kuma ƙasa ma da haka, da haka duk wanda aka zo raba kai za a ce ne to gashi abinda Allah ya ce yusikumullahu fi auladikum lidhakari misl hadhal unsayni, Allah ya ce ne fa in kana tasnatayni falahunna thulutha ma tarak, Allah ya ce ne kaza mata me Allah ya ce ga abinda Allah ya ce a bata, miji me Allah ya ce a bashi ga abinda Allah ya ce a bashi, kullun za a raba gado. Waɗannan su ne abin dogaro waɗannan nasoshin mujma'an alaiha ko mansusatan fil qur'ani mujma'an alaiha, nassi ne a cikin alqur'ani wanda ijma'i akai akan sa, hatta tanzila bihi wahidatun mukhtalifun fiha, kafin ya samu kwaya daya da yake da irin wannan sabanin akan ta, sai yayi da yawa sannan zai samu kwaya daya mai mas'alar sabani, bal qad tamdi alaihi ahwalun la tajibu fi mas'alatin niza'un, yana iya yin shekaru yana bada fatawa yana alƙalanci yana raba gado ba tare da ya samu kanshi a halin wata mas'ala wacce akwai sabani a cikinta ba, za a dade. Amma al-masail al-mansusati al-mansusati al-majma'u 'alayha, yace kaga dai mas'aloli waɗanda suke nassi ya zo da su karara kuma akwai ijma'i akan su, fal jawabu fiha da'imun bi dawamil maut, waɗannan da suka shafi ashabul fara'id uwa ga nata, uba ga nashi, miji ga nashi, mata ga nata, ƴaƴa ga nasu, yayi da ƙanni, duk Qur'ani ya faɗi waɗannan wanda ake da ijma'i akan su, fal jawabu fiha da'im, kullun amsar da za a bayar za a dinga maimaita ta ne, bi dawamil mauta, kamar yadda ake samun maimaituwar mutuwa, duk mutuwar da aka yi an san ga waɗanda aka bari, an san su wane su ne maciya gado, an san wane wane ya katange shi, in an zo kawai abinda za a faɗa abu ne sananne kowa ya sani, da an zo an zauna an karanta ayoyin an jawo hadisan an yi bayani kowa ya san abinda yake nufi, babu wanda zai sabani akai, fa kullu man mata la budda li mirasihi min hukmi, duk wanda ya rasu babu makawa dole a yi hukunci game da gadan shi, kamar yadda Allah yake faɗa ne ma qalla minhu aw kasur nasiban mafruda, ko mun karanci ko mun yawa akwai mas'alar da za ta warware shi, akwai bayanin da zai warware shi, wajibi ne nasibi ne wanda Allah ya farlanta ya ce abawana abawani, wali hadha lam yakun shay'un min masailin niza'i fi ahdi nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ma a wujudil mauti wal fara'id da'ima, dan haka a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata mas'ala daya daga cikin waɗannan mas'alolin waɗanda ake da sabani a cikin su, irin gadan kaka da ƙanni ko gadan mata da iyaye ko makamantansu, to ba a taba samun irin ta ta auku ba ballantana a bukaci zuwa ga wannan sabanin musamman kuma gashi kullun ana rasuwa din tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wama anna kulla man kana yamutu ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa innahu ma wudi'a qattu malu mayyitin fi baiti mali kuma yawan wadanda suka mutu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bamu taba samun labarin cewa an samu wani wanda ba shi da magada ba dan haka a buƙatu zuwa ga dokar dukiyarsa a saka a cikin baitul mali babu wannan mutumin a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa da ya rasu yana da magada wala qusima bainal muslimina babu wanda aka ce ya mutu ba a san asalin shi ba ba a san iyayen shi da ƴaƴan shi ba ba shi da kowa dan haka bari a kwashi dukiyar a raba wa mutane kawai kama kana yuqassamu bainahumul fai'u wa malul masalih irin yadda ake raba musu fai'i dukiyar ganima wa malul masalih da sauran dukiyoyi wanda suke na kowa ne rizqul am ne commonwealth ne dukiyar gwamnati yadda ake rabawa a ba kowa kasan shi babu wani mamaci da ya taba samun kanshi ko aka taba samun shi a wannan yanayin a ce ya mutu bai bar kowa ba duk wanda ya rasu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana rayi to ya bar wasu wadanda a shar'ance su ne auliya'u dinsa su ne magadansa kuma an ba su gada kuma wata qabiya irin waccan daga cikin qabiya qabaya na sabani sam bata taba faruwa ba a wannan lokacin walakin lamma futihatil bilad to sai dai bayan an bude kasashe musulunci ya yayi annabi alaihi salatu wassalam ya rusya ban musulunci iya kasar makka ne da madina da taifa da wasu yankuna da ke kewaye da waɗannan surkukiyar to bayan rasu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama musulunci ya fara buduwa yana ta buduwa aka ci kasar Sham kasar Iraki Khurasan aka je har musulunci ya riski Andalus musulunci ya shigo cikin kasar Afrika nan har zuwa inda a yanzu ake ce ma Libya ko Morocco ko makamantansu musulunci ya yadu yaduwa mai yawa akai zamanin da ma musulunci ya kai har kasar har cikin kasar China cikin yankin Tibet duk wannan ya faru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai wuce shekara 100 da mutuwa ba ma'ana a shekaru 100 da suka biyo baya musulunci ya irin wannan bunƙasar da yaduwar ya kafa gwamnati wadda wa mai fadi ce kware da gaske in ta hade abinda zaka yi ce ma yanzu abin nan yankin kasashen Larabawa waɗanda suke Khalijul Arabi ta hade wannan yankin gaba daya kasashen Saudiya Kuwait abin nan Iraki kasashen Jordan Amman Lebanon duk waɗannan kasashen su Bahrain musulunci gaba daya ya mamaye su sannan musulunci ya tsallaka kogin Bahrul Abed al-Mutawassit zuwa cikin Urba zuwa kasashen Turawa can kuma ya tsallaka Furat zuwa cikin kasashen Turkiya da kasashen Afghanistan da yankin da yanzu aka yi cewa Iran ne da makamantansu haka kuma a nan Afirka kuma ya tsallako kogin Maliya nan kuma ya tsallako zuwa Habasha zuwa Morocco zuwa Misr wurare da dama da haka yayi fadi kwarai da gaske to wannan fadin da yayi na farko tukunna al'ummomi ne masu al'adu kala daban-daban al'ummomi ne jinsiya ba irin ta Larabawa ba wasu yarurruka ne wasu jinsi ne daban masu wasu al'adu da sauransu to da haka a ɗabi'ance dole za a samu wasu matsaloli waɗanda ba a san da su mu fahimci wannan tun farko tukunna abin da yake so ya gina mana kenan dole za a samu wani yanayi na wasu abubuwan da ba a san da su ba abinci tunani sitira al'adu ɗabi'ar mutane yanayin yadda suke kallon rayuwa yanayin irin yadda suke zamantakewa irin kasuwancin da suke yi irin abin nan da ke alakar da ke tsakankaninsu da makwabtansu da makamantan haka yace to da aka yi waɗannan walakin lamma futihatul bilad lokacin da aka bude kasashe wa kafura ahlul islam mutanen musulmai suka yawa fi imarati umar tun zamanin halifancin umar sara hina idin yahduthu ijtima'ul jadd wal ikhwa to a lokacin ne ake samun haduwa gado guda kaka da jiku da ƴan uwa fatakallamu fi dalika to shine aka yi magana akan haka a wancan lokacin da wuya a samu annabi na raye a ce ga wani kaka ga wani ya mutu ya bar kakan shi da ƴan uwansa bai da mata bai da ɗa bai da ƴa ba a samu wannan ba, amma da zamani ya tsawo sai aka samu wannan. Fatakallamu fi zalika wa kadhalika hadathatil umariyatani, hakanan kuma waccan matsala ta umariya, mutum ya mutu ya bar matarsa kawai da iyayensa, ko matarsa kawai da kakanninsa, ko miji ya mutu ya bar ko mace ta mutu ta bar mijinta da iyayenta ko da kakanninta kawai. Fatakallamu fiha, nan ma sai aka sake maganganu akai. To wani abu kuma da ya kamata mu ƙara anan shine, idan da manzon Allah din yana raye sallallahu alaihi wasallama, to da man ba za a buƙaci zuwa ga sabanin ba, domin shine zai warware da kanshi. Da manzon Allah ne baya nan alaihi salatu wassalam, shine aka buƙatu zuwa ga fatawar wasu malamai. To waɗannan malaman kuma kowa sai ya bada fatawa gurgurdan abinda Allah ya mishi na budin basira da yadda ya fuskanci matsalar da tunanin da yi. Amma inda manzo Allah yana nan sallallahu alaihi wasallam, ba za a buƙaci kwata-kwata zuwa ga ra'ayin wani ba, na farko kenan. Na biyu kuma, a sa'ad da musulunci ya ƙara yawa din nan na kwantiti, na yawan mutane, sai kuma kwalitin ilimin sai ya fara raguwa. Musulmi yawan su ya ƙaru, garuruwan su sun yawaita, amma kuma masana wanda suka san ilimin sun fara raguwa. Sannan ƙwazansu da zurfin basirarsu ta fara raguwa, tunda su ba su habbai ba ne, ba su halarci wahayi ba, don haka ba zai yi su fahimci wahayi yadda sabbai suke fahimta ba. Sannan ƙwazansu na ibada da gogayya da musulunci bai kai na sabbai ba, don haka ba za su samu irin wannan falar da sabbai suka samu ba. Wannan ma ɗabi'a ce da Allah ya halicci mutane akan haka. Alal misali, me ya kawo mas'ala misali game da cewa sahu na biyu ta ina ya kamata a fara shi, ta ƙuryar dama ko ta tsakiya? Me ya kawo mas'ala game da cewa idan mutum ya zo liman ya yi ruku'u zai karanta fatiha ko ba zai karanta ba? Wannan duk abin da ya kawo shi yawaitan mutane da yawaitan masu sallah da kuma makara da suke a sallah. Kaga su sahabbai suna taruwa duka kafin a fara sallah, da haka ba sa buƙatan a ce an fara sallah ne da rabin sahu, da haka wasu za su riski sallan ne sai wasu hukunce-hukunce su riski su. Su duka suke taruwa sannan a fara sallah. Gashi nan da ya ce idza ra'ahum ajjalu ko ajma'u ajjala wa idza ra'ahum abta'u akhara, kaga sai sun tari kenan ake yin sallah. Da haka masallacin a cike yake sannan za a fara sallah. Shi sa har in wani ya zo a makare, wannan ya zama labari mai zaman kanshi. An sai manzo Allah ya ce waye nan ya shigo a makare? Mu ko yanzu fa kusan kowa a makare yake shigowa, ko mun gane? Daga liman din sai ladan sai wasu tsofi guda biyu wanda kawai su lahira kawai suke jira, su kadai za su zo a fara da su. Mu duk sauran 'yan duniya kowa na canna wata harka shi sai ya ji ana tare da ikama nan zai shigo. To da haka wannan sai ya tirsasa mana mun shigo kuma za mu yi sabani akan, to yanzu ina za a fara sahu? Wani ya ce tsakiya, wani ya ce gefen dama, wani ya ce kaza. Sai ya tasa mana magana akan shin fatiha ta kubuce mana, ruku'u kawai muka tara, wannan raka'a mun same ta tare da fatihan nan da bamu yi ba ko mu samu ba. Sai kaga matsalolin sai suka fara tashabbubi saboda canzawar da mutane suka yi. To sai su yi ta ba malamai aiki. Kowane malami sai ya kalli abin da gwargwadon ilimin shi da basirarsa, abin da ya karanta da abin da ya natsu da shi ko abin da aka tarbiyar sa akai, sai ya bada fatawa sakamakon haka. Wani ma sai ya bada wata fatawa, in wannan ya ji tashi ba ta waccan ba sai ya ji haushi, daga nan sai a fara rikici. Duk abin wani sequence ne da yake faruwa haka, yana ƙara tashaqqubi, yana ƙara tashaqqubi. Daga nan kuma sai a kai ga magana akan, to yanzu an samu wani babi na musamman, shine magana akan sabani. Shi kanshi sabani me yake jawo shi, ya za a yi managing din shi? Kaga duk sabai ba su bukati zuwa ga wannan karatun ba, tunda su sabanin suna da immunity da yana su sabani. Manzo Allah yana raye, sannan kuma suna bin shari'a sau da kafa, na haka ba sa yin sabani. Ballantana su buƙaci zuwa ga fada da gaba, ballantana su buƙaci zuwa ga wani magani na sabani, ba sa yin wannan. Su suna bin shari'a sau da kafa, farko kenan. Sannan annabin yana raye, shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin wani hadisi, duk da hadisi yana da matsaloli amma ya inganta a ma'anance, kuma malamai suna istinasi da shi cewa duniya ba ta taba ganin wani bala'i ba kamar mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma ba ta taba ganin shi ba sai tashin alkiyama. Dan inda manzo Allah yana raye, duk wannan bala'in da ake ciki ba za ka kai gare shi ba. Muƙaddara yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan a Madina a Darul Hijra,
duk wani sabani da aka yi a duniyar musulmai sai a je Madina kawai a je a jiyo labari me annabi zai ce hatta wannan fitintinin na yaƙe yaƙe da bala'o'i wanne ne mafi bala'i da ra'ayi shine dujal ko manzo Allah ya ce in ina nan zan tare muku shi kaga fa bil ahra ya tara wanda bai kai wannan ba kenan yaƙi tsakanin Amurkawa da musulmai tsakanin Iraki da Iran tsakanin Najeriya da Biafra duk wannan fitintinin da aka yi da annabi zai hana yusu ba su taso ba balantana wasu kananan alaki yan boko haram misali duk ba wanda za a yi inda annabi yana rayu sallallahu alaihi wasallam sannan babu wani wanda zai zo da karfin tsiyaki sai ya mallaki mutane ko ba su san shi manzo Allah ne ya ce to kai je ka gari kaza sahabbai za a dinga turowa ko ina suna halifanci suna gwamna a garuruwan musulmai kaga duk wannan rigingimu ba za a taso ba za su zo ba gaba ɗaya ba su taso ba ina fata mun gane to mu fahimci wannan asalin dalili shine mu gane me ya kawo ake ire-iren waɗannan sabanoni yace hadha ma anna ilmal fara'id min ilmil khassa kaga ilmin nan fa na fara'id na gado ilimi ne na mutane na musamman ba ilimi ne ga magaru ba hatta anna kaseeran min al fuqaha la ya'rifu har ma an samu malaman fiqhu da dama ba su san gado ba fa huwa inda al ulama'i bihi min ilmil fiqhi al yaqini al maqtu' bihi agun masanin ilimin na gado ilimin fiqhu ne agun su na yaqini wanda ake fadan shi yanke lissafi ne sananne babu shakka akan sa walaysa inda aktharil muntasibina ila al-ilm amma kuma akwai da dama daga cikin waɗanda ke dangantuwa zuwa ga ilimi ba su san shi ba fadlan anil amma ballantana kuma sauran jahilan gari al-ilmu bihi bihi ilmun wala dhannun ba su san shi ma ba su da zato ma akai ilimi ne wanda yake science ne babu rigima akan sa komai sananne ne a cikin sa lissafi ne baya ci kamar yadda Bahaushe ke cewa ilimi ne wanda yake cikin matanin alqur'ani wanda kowa ke karantawa amma kuma wanda suka san shi kadan ne a cikin ma masu dangantuwa zuwa ga malanta ballantana jahilai yana so ya nuna maka cewa ne da gaske ne za a samu karancin ilimi ko daga kayan aikin ilimi nan a ce ilimin gado tun cikin sahabbai an samu sabani game da shi bayan ga nasoshin alqur'ani karara akan sa bayan ga masana su Aliyu su abin nan su Umar su Abdullahi dan Mas'ud su Abdullahi dan Abbas su Zaid dan Sabit duk suna cikin sahabbai amma isu din nan ma suna da ra'ayi da ya bambanta da juna akan wannan qabiya to ballantana kuma sauran wasu mutane malamai ballantana kuma jahilai tare da cewa fa agun wanda suka san shi ilimi ne maqtu'an bihi su sun san shi sani na yaqini wani kuma ya jahilce shi ko zato ba zai iya bayarwa ba akwai wanda aka ce mishi din menene gadan wana kaza a cikin mas'ala kaza ko da zato ba zai iya cewa ba ina tsammanin kaza ne ma'ana mafi yawan mu da ake mana mutuwa ba za mu iya raba gadan da aka ba mana barakan mu dole sai mun nemo taimakon wani in ya raba ma sai wani ya ce a shi bai yadda ba saboda bai san karatun ba bai san asalin shi yace haka kuma wa zalika kal qabaya tajribiyya tatib to haka kuma kaman mas'aloli waɗanda suke na tajriba na tajrib shine wanda ake gwadawa a laboratory wanda za a dauki ainat sample na abubuwan da ake bukata na dan adam ko na wasu halittu a je a gwada su a ɗakin gwaje-gwaje hiya indal mujarribina laha wal alimina biha min al mujarribina ma'luma agun masana wannan abin sananne ne duk wani abu da ma'aikatan lafiya likitoci ko masu bincike a fannin lafiya za su shiga cikin ɗakin bincike su bincika su gano to su agun su za su iya rantsuwa da abin da zai kashe su cewa gaskiya ne wa aktharul kha'idina fi ulumin ukhar fadlan an al ama laysa indahum ilmun wala dhann amma sai zama sauran masu karatu a wasu fannoni ba su san komai akan wannan abin ba ballantana sauran jahilan gari ma'ana wannan aka ce misali farfesa ne a pathology ya wani bincike ya gano wani abu wanda agun shi ilimi ne na yaqini wani farfesa a economics in aka zo ana wannan magana zai ji ma bai san me ake cewa ba kuma shi ma malami ne ana shi fannin wani farfesa a literature ko farfesa a wani fanni can daban da bai da alaka da wancan sai ya kasa ma gane me ake saboda baiwar da Allah ya yi ma ilimi cewa wanda ka sani kaɗan ne wanda wani ya sani ba dole ka san shi ba kuma kowa a cikin su yana da sunan masani
shine abin da yake cewa wa kadhalika kalqabayat tajribiya wa zalika kalqabayat tajribiya kaman mas'aloli na gwaji tajribiya shine abin da yake zuwa library ayi abin nan dinsa ayi research akan sa fi tibb kaman a kiwon lafiya da likitanci hiya su wannan mas'alolin indal mujarribina laha agun wanda suka jaraba suka gani wal alimina biha min al mujarribina da masanan abin daga cikin wadanda suka goge akai ma'lumatun ilmumi ne sanannu wa aktharul kha'idina fi ulumin ukhra amma kuma mafi yawan wanda suke kutsawa cikin wasu ilmomin fadlan anil amma ballantana kuma sauran jahilan gari laysa indahum ilmun wala dhannu ba su da masaniya ko zato akan wannan abu yanzu kalla misali kaga kamar masalan polio da aka tarkice akan ta a Najeriya mutane akwai waɗanda suka yi bincike suka gano matsalolin agun su yaqini ne sauran kuma wanda suke cikin harkan ma ba su san meye ba balantana mu jahilan gari ba isa sai aka ta shiga rudani ba wani zai zo ya rantse da Allah ya ce wannan abin lafiyar shi ne saboda iya abin da ya sani ke sai wani kuma ya bincike ya ce to ga matsala kaza ga matsala kaza ga matsala kaza ya nuna ta a rasa yadda za a yi kuma a kore wannan matsalolin saboda sun jarraba ne agun su ilimi ne sananne agun sauran mutane ba to ba su san wannan abin ba suna cikin jahilci game da shi bal babul haidi yace kai ba ma wannan ba mu dawo nan kusa mas'ala game da haila larurar mata allazi huwa min ashkali alfiqhi fi kitab at-tahara wanda matsala haila a cikin babukan tsarki tana daga cikin matsala mafi rikici wa fihi min alfuru'i wan niza'i ma huwa ma'lum akwai rassa da rigingimu a cikin haila wanda yake sananne a gun dalibai da malamai game da kwanakin haila game da farkonta ko karshenta game da daukewata da dawowata game da shiga masallaci ta ba alqur'ani kaza kaza abubuwa rigingimu ga sunan iri daban-daban da rassa akai kuma a hadha aktharul ahkami shar'iyyah muta'alliqa bi af'alin nisa'i fil haili ma'luma duk da wannan rigingimun da ke ciki mafi yawan matsalolin shari'a dake da alaka da larurar mata ta haila abubuwa ne sanannu game da misali idda game da dawafi game da barin sallah game da barin azumi da ramashi game da barin mu'amala aure duk waɗannan abubuwa ne sanannu agun mutane wa man intasaba li futiyan nas yuftihim bi ahkamin ma'lumatin muttafaqin 'alayha 100 marra wanda duk ya tsaya aikin bada ba mutane fatawa mai karantawa da bada fatawa zaka ga zai samu kanshi a halin ya baiwa mutane fatawa da hukunce sanannu kamar sau 100 hatta yuftiyahum bizzann maratan wahida kafin ya samu kanshi a cikin bukatuwa zuwa ga ya musu hukunci ko fatawa da zato yana da ilimi da ya bada fatawa sau 100 misali ba tare da ya bukatu zuwa ga bada fatawa da zato ba wa inna aktharan nasi la ya'lamuna ahkamal haidi wa ma tanaza'a alfuqaha'u fihi min aqallihi wa akthari mafi yawan mutane ba su da masaniya game da hukunce-hukuncen haila da rigingimun da malamai suka yi akai ba su san kadan ba ballantana mai yawa wa aktharu sininil haidi wa aqalli ba su san mafi yawan shekarun da ƴa mace take fara haila ko mafi karanci take barin haila amin ko kuma mafi karancin farawa wa masailil mutahayyira da mas'alolin da ke da alaka da mace wacce ta shiga cikin rudani ta ga wani abu tana tsammanin jinin ne ko ba shi ba ya zo mata ya canza kala ya zo ya dauke bayan kwana ɗaya ko biyu ya dawo shin sabuwa haila ce ko ko ci gaban waccan ce waɗannan rigingimin duk ba su san hukuncin su ba fa hadha min andaril mawjud wannan ya daga cikin abubuwa mafi karancin samuwa wa mata tujadu imra'atun la tuhidu illa yawman yace yaushe ake samun mace wadda ba ta haila sai kwana ɗaya sai an kirga mata 100 halasa na samu kwaya ɗaya wadda za ce haila ta rana ɗaya ne wa innama fi zalika hikayatun qalilatun jiddan akwai hikayoyi ne ɗan kadan da yawa kwarai ma'al ilmi bi anna ammata banati adama yahidna tare da cewa abu ne sananne cewa daukacin mata ɗiyan annabi adamu mata daukacin su suna haila kama kala annabiyyu sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzo Allah ya faɗa cikin hadisi da yace inna hadha shay'un katabahu Allahu ala banati adam a cikin hadisin Aisha radiyallahu anha wanda yake cikin sahih al-Bukhari da wasu litafai akwai kuma riwayar Muslim da ke cikin sahihu Muslim da littafin sunan ta al-Imamu
An-Nasa'i da Ibn Majah wannan kissa sananniya ta aikin haji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaje na bankwana tare da Aisha da ta samu saukar jini gare ta akan hanya gab da shiga garin Makka ta fashe mishi da kuka saboda damuwar cewa ba za ta samu damar yin aikin haji take tsammani ba da shine manzon Allah ya mata ya kwantar mata da zuciyarta da wannan magana cewa ai wannan wani abu ne da Allah ya rubuta shi ma'ana ya hukunta shi shine ma'anar rubutawa ana ya kaddara shi ga ƴaƴan annabi Adamu mata daga ga sai ce ƴaƴan annabi Adamu mata ma'ana duk wanda kaga ba ta yi ta fita daga cikin wannan rankiyar ne ko dai saboda yarintarta bata kai shekarun ta yi ba to tana cikin wanda za su ko kuma saboda ta tsufa ta daina yi to ta riga ta taba yi wanda suke fita a matsayin shizuzi sune waɗanda suka samu wata matsala kamar wanda za a ce kwata kwata ba ta haila ta zama yanzu wannan abun nan ne disorder abnormality ne clinically wannan yanzu matsala ne dan yana nufin kenan ba za ta iya bearing children ba za ta iya haihuwa ga magarin haihuwa da aka san ya mace tana yi ba abu mafi karanci kenan sannan ko kuma wanda ba ta yi regularly ba ta yi duk wata kuma ba ciki ne da ita ba wata matsala ba shi ma wannan yana nuni zuwa ga karancin yiwuwar daukar cikin ta da haihuwarta da kuma yiwuwar ko ta dauki ciki yana iya zuwa da wasu matsaloli kamar bari kamar haifi yaro wanda yake da wata matsala genetical ko wani abu makamancin haka ma'ana duk matar da ba ta da regular monthly cycle gama garin al'ada ta wata wata to wannan a cikin mata na kasashiya ce ba falala bace ina fata mun gane wannan abinda annabi ya mata nuni zuwa gare shi kenan ba fala ba karama bace a ce ba kiyi cikakki ya mace shine kina yin wannan din to anan haka annabi ya bada labari sannan game da kwanaki kuma yawan su zai zo mana ishara zuwa ga hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa akan haila kwana 6 ko 7 sai ya ce kama tahidun nisa kamar yadda diya mata suke haila kenan wannan shine mafi yawan haila diya mata kwana 6 ko 7 ana iya samun karanci ko a samu yawaita fiye da haka amma hakan na nuni zuwa ga sabawa asali ne to kaga wannan yanzu duk da gama garin wannan abu kenan kowace mata da baliga da mai aure da bazawara duk kowace suna yi kaga abu ne gama gari amma kuma sanin hukuncin shi abu ne wanda yake ba kowa ya san hukuncin shi kamar tun daga kan su malamai balantana dalibai balantana jahilan gari balantana kuma su matan da suke yi sai a bincika fatawa kwaya ɗaya kwaya biyu akan haila sai ai ta bincikawa a rasa malamin da zai bada amsa ta gamsasshiya musamman wannan zamanin da muke rayi ko kun tuna wasu laccuci da malam yayi Allah ya gafarta mishi malam Albani namu game da haila larurar mata daga cikin tambihar da yayi a cikin wannan laccucin akwai cewa malami mai bada fatawa akan haila ya zama yana da nutsuwa karka je kana magana amma mata za su danga ganinka a matsayin mara wayo baka san abin da kake faɗa ba saboda wani abin da kake korewa wata tana jin ka irin matsalar take in kace babu kaza a ciki ko kaza ba zai yi ba ita kuma yana yiwa gare ta to da haka wannan yana nuni ba gaba ita samun rassa suna ƙara yin rassa game da fatawa akan haila to muka duba matsala kankanwa akan haila abin da yake mana nuni zuwa gare shi shine karancin ilimi da zai faru daga baya a ce abu kaman haila da yake gama gari ba kowa ya san karatun shi ba bayan da muka ji abu wanda kullun yake faruwa mutuwa da gado a cikin malamai ba kowa ya sani ba matsala ta cututtuka da kiwon lafiya a cikin malamai ba kowa ya sani ba sai wanda Allah ya mishi fatahi akan abu to shine sai ya dawo wani abu gama gari in an ce misali batun kiwon lafiya sai an je asibiti sai an je laboratory batun gado sai an yi mutuwa sai an nemi malamai da alƙalai to batun haila fa kowa mata shi nayi ƴa shi nayi kanwa shi nayi baba shi nayi amma bai san fatawa akai ba abin da ke kewaye da kai immediate environment ba za ka yi ba da fatawa akan shi ba waɗanda ma ake gani a matsayin malamai an kai musu su ba da fatawa su ma ba dole bane kowa a cikin su ya ba da gamsasshiyar fatawa ba dole bane za su iya bayarwa amma ba dole bane kowa ya zama fatawar shi ta gamsar da buƙatuwar wannan mai tambayar shine sai kafa hujja da wannan faɗi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna hadha shay'un katabahu Allahu ala banati adam al-imamu al-bukhari sadda wannan riwaya kamar yadda muka ce daga sayyidatuna Aisha radiyallahu anha haka al-imamu Muslim ya fitar da ita da shi da imamu Nasa'i da Ibn Majah su kuma daga جابر دان عبد الله رضي الله عنه a cikin dogon hadisin nan nashi na labarin aikin haji رضي الله عن جابر وعن أبيه وعن عائشة رضي الله عنها وكذلك متى توجد في العالم امرأة تحيد 15 يوما أو 19 أو امرأة مستحادة دائمة yace to kuma yaushe ne ake samu a duniya yana da karancin ka samu ga wata mata wacce ke yin jinin al'ada kwana 15 ko kuma har kwana 19 wannan yana da karanci kwarai ko kuma mustahaba wacce take cikin laruran cutan jini da'iman a ce sarmadan abadan jini na zuba a jikinta wannan yana da karanci kwarai da gaske hatta a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a zamanin sahabbai matan da aka samu da irin wannan kididdigaggu ne Ibn Hajar ya kawo batu akan su a cikin Fathul Bari ya tarjuma su waɗanda suke da istihara kuma su ma ba wai tana nan ne kullun mustamirra haka kaman famfo ya lalace ba yana da zuwa musu ya dade wata rana ya tsaya da makamantan su yace a baya ga wannan sai yace la yu'rafu laha adatan wad'adatu wadda ba za a gane yaushe ne kwanakin al'adata ba wala yatamayyazu damu fi alwani wanda kuma za a kasa gane bambancin jinin a lokacin al'ada daga bambancin shi da lokacin ciwon wanda duk manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu bayani akan wannan su ummu habiba masu wannan matsalar cewa idan jininki yazo fa inna damal haidi damun aswadu yu'raf damun aswadu yu'raf jinin haila bakin jini ne sananne jini baki kai amin ko jini baki haka ce bakin jini kuma Hausa ya zama wani abu daban baki ne jini ne baki sananne wanda ake gane shi ana iya gane shi ta hanyar kala din ya zama yayi wannan duhun fiye da jinin istihada wanda shi kuma jini ne kamar an ji rauni ko kuma a gane shi da bambancin wari ko karnin sa bambancin yana bambantuwa wanda take istihada zai zama yana da wani karni na musamman da ke nuni zuwa ga cuta sannan ko kuma a gane shi da kwanakinta na asali ga wacce tana da kwanaki sanannu sannan ta fara istihaba daga bayan ta samu larura da za a iya ganewa da waɗannan sai annabi ce in duk bata gane da wannan ba sai ta lissafa kwana 6 ko 7 kamar yadda mafiyawan ƴaƴa mata suke haila yace wal hukmu fi zalika sabitun bin nususi bal istihaba ko idza waqa'at fa ghalibun niswa yakunu tamyizuha wa adatuha wahida yace yadda abun yake idan istihaba ta faru to mafi yawan mata suna da hanyoyi da al'adar su da suka sani wanda suke bambance istihadar su daga asalin al'adar su wal hukmu fi zalika sabitun bin nusus al mutawatira kuma hukunci yazo game da haka tabbatacce da nassoshi wanda suke sun gama gari anin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama daga manzon Allah alayhi salatu wassalam wa bittifaqil fuqaha da kuma haduwar malamai wa nahnu zakarna fil maut alladhi huwa amrun lazimun li kulli ahad ibn taymiya yace mun ambata maka a cikin al'amarin mutuwa wanda mutuwa wani al'amari ne da ya lazimci kowa wato kowa mutuwa na zuwa kan shi wa qalla man yamutu illa walahu shay'un kuma kadan ne mutumin da zai mutu a ce bai bar koman komai ba min ma kalla minhu au kafur din a ce ga wani ya mutu kamar bera ya mutu babu wani abu da ya bari a baya da kamar wuya wa fil haidi bayan da muka baka kwatanci da mutuwa mun baka kuma labari kwatance akan haila alladhi huwa amrun mu'tadul lin nisa wanda haila al'adan mata ce wa kadhalika sa'irul ajnasil mu'tada haka nan sauran jinsoshi jinsi na ayyuka da al'amuran da suka zama al'adu kullun suna faruwa mislun nikah kaman aure wa tawabi'i da awwan da ke biyo bayan aure na zama da ciyarwa da haihuwa da suluhu da saki da kome da makamantan su tawabi' abin da ke biyo bayan aure shi ma abu ne da kullun yana faruwa wal bayu da cinikayya kasuwanci wanda shi ma abu ne da ke faruwa kullum wa tawabi'uha da abin da ke biyo bayan ciniki na bashi da rance da jingina da riba da abin nan rikici ko sabani akan kasuwancin murahana ga sunan abubuwa da dama da suke biyo bayan ciniki wanda kuma waɗannan abubuwan kullun suna faruwa a rayuwar mu. Babu rana za ta fito ta fadi ba tare da an yi kasuwanci ba, ko an yi aure ba, ko an yi wani abu da ke da alaka da waɗannan ba. Wal ibadati, da abin da ke da alaka da ibadoji, kamar misali sallah da azumi da zakka, wanda kullun cikin sa ake. Wal jinayati, da kuma jinayat sune crimes, laifuffuka da mutane suke, musamman na zubar da jini ko cin mutunci, kaman kisa, kaman sata, kaman kazafi da makamantansu, waɗanda kullun su ma suna faruwa. Amma kuma a cikin su din, duk da yawan faruwar su, akwai abubuwa da dama na hukunce-hukuncen su mutane ba su san su. Mutanen ma a cikin malamai da cikin ɗaliban ilimi, balantana kuma a cikin sauran mutanen gari, duk wanda yake ko da karantawa islamiyya zai iya bada shaida akan wannan. Irin da zaka ga mutane suna bujuro da tambayoyi da neman ƙarin bayani, irin da zaka tarar da mutane a cikin rudu da ka gaya musu wani abu, wani hadisi kwaya ɗaya ko biyu akan wata matsala ta addini, sai kaga sun shiga cikin mamaki da tunanin dama wannan karatun ma akwai shi, ai ba su taba ji ba, har da malamin su a wajen ma bai sani ba shi ma. Duk wanda ke zuwa wa'azi ƙauye ko kasuwa ko wani masallaci da ke nesa da birni ko wasu al'umma da suke nesa da ɗaliban ilimi zai ga irin wannan. Za ka ga yadda mutane suke sallah, yadda suke al'amuransu da gudanar da rayuwarsu da auratayyarsu da zamantakewarsu da kasuwancinsu, za ka ga abubuwa da dama da suke alamta ko suke nuni zuwa ga tabbatar jahilci ya yaɗu a cikin mutane. To wannan fatin ba yanzu ba ne, tun shekara kamar 700 baya, balantana kuma yanzu fiye da shekara 1400. Ubangiji Allah ya sa mu dace. Fa in qala qa'ilun, idan wani mai magana yace, masailul ijtihadi wal khilafi fil fiqhi kathiratun jiddan fi hadhihi al abwab, ce eh gaskiya ne, amma akwai masaloli na kokarin malamai da sabani mai yawa kwarai da gaske a cikin waɗannan masaloli, game da haila, game da aure, game da gado, game da saki, kasuwanci, bashi, jinayat, ibadoji, duka akwai sabani da yawa da zaka karanta a cikin mutawwalat, a cikin littafai da suke tsawaita zance, zaka ga sabani da yawa akan kowace mas'ala. Kila lahu, sai a ba wannan mutumin amsa da cewa, masailul qat'i wan nassi wal ijma' bi qadri tilka ad'afan mudha'afa, gaskiya ne akwai matsalolin sabani da bambancin fahimta da ijtihadi, amma kuma masalolin da suke akwai nassi akan su, wanda suke akwai ittifakin malamai akan su, wanda kowa ya san hukuncin su, to sun ninninka yawan na sabanin. Kafin ka karanta matsala ɗaya mai sabani, sai ka karanta 3-4-5 wacce babu sabani akan ta, sai ka karanta 3-4-5 wacce akwai nassi akan ta, Allah ne yace ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne yace, kuma nassin nan sananne ne, malamai sun san shi kuma sun kawo shi a inda suke waɗannan maganganu. Wa inna ma kafurat, abin da yasa sabanin yayi yawa ne, li kasarati a amalil ibadi wa kasarati anwa'iha, sabanin yayi waita ne sakamakon yawan ayyukan bayi da yawan da nau'o'in ayyukan, ana ƙara tafiya, abubuwa suna ƙara yawa, ana ƙara samun sabanin zai jawo wannan abu. Alal misali jama'a, Allah ya gafarta mala albani namu, ya wata magana da yake akan sallar juma'a da kafan masallacin juma'a, inda misali ka kalli Madina yadda take da sanda annabi yake raye, iya masallacin nan shine iyakar Madina, domin baqi'a tana wajen gari ne, yanzu ko baqi'a ita ce jikin katangar masallacin, to wannan masallacin ko ɗaya ishe su na juma'a, ko mun gane yanzu, to sai ka gangaro yanzu nan Zaria ko duk garin da kake, yanzu a Zariyan nan ko mu da aka haife mu kwanan nan, da masallaci a garin nan ba su fi kwaya 3-4 ba, daga na sarki sai na Haruna Danja sai na can sabon gari Zaria hotel ko, to da haka ne masallatan kawai aka zo aka dinga gina, masallatan juma'a suna karuwa suna karuwa, har ya zama yanzu masallacin juma'a da shi da wani Ramatu Hajari, kwarai da gaske daga nan inda muke yanzu kai ihu za a ji a masallacin juma'a. To me ya kawo wannan, shine yawaita yawan bayi da yawan anguwanni, dadin nan inda muke din nan yanzu gaskiya Ali Audu, mu da wayen mu a nan anguwa aka haife mu, dadin duka bishiyoyi ne na turare, gona ganye ake ce mata, ba a shigo nan waje sai gidaje ɗaya ɗaya na turawa da ma'aikatan gaskiya, kaga ba mutane ba bukatar masallacin juma'a. to yanzu nan duka anguwa ce gari ne tukur-tukur da wani kauye ne a gefe yanzu shi ma gari ne da kace dambo ina ne ko ina ya hade da juna sai zama ko ina an yi masallaci shine sai aka zo in za a bude wani masallaci sai wasu su dauko wani karatu da can su ce za a yi wani masallaci a gari babu kyau yin masallaci na biyu na juma'a sai wani kuma ya ce a'a ai garuruwan ba irin haka suke da ba garuruwa ne waɗanda kowa zai zuwa ya tashi je masallaci guda ɗaya ba tare da mashakka ba sai Malam Albani ya fita da wani fiqh ya ce waɗannan anguwannin da muke cikin su kowanne kamar a matsayin gari yake a irin yadda ake da gaskiya layout yanzu a matsayin gari take ta cancanci masallaci guda ɗaya magume kamar wani gari ne daban za su yi cancanta masallaci guda ɗaya cikin tudun jukun haka cikin daurawa kowace anguwa kamar gari ne a yanayin yadda ake zaune da amma yanzu kuma duka anguwanni ne a cikin gari ɗaya babba babban abin nan urban settlement inda al'umma suke da yawa an kaje irin Kano irin Sokoto irin Bauchi Gusau Kaduna ina ne ga sunan garuruwa ne wani yafi kilomita 200 square meters zaka ta yawo baka karshen shi ba dan haka dole a buƙaci masallatai na juma'a da yawa domin wani daga inda yake in ka ce yazo masallacin juma'a yanda misali mutumin da ke Sabaru in ka ce sai dai sallar juma'a masallacin sarki na cikin Zaria nawa zai kashe kafin ya zo ya dawo sai ya kashe akalla naira 500 hala kuma zai iya yuwa ma ba zai samu sallar ba saboda go slow da nisan wajen tafiya ce akalla za a yi awa ɗaya a mota haya saboda tsaye tsaye da yanayin cinkoso ko to kaga irin waɗannan mas'alolin me ya kawo suka yawaita haka shine kasratul imal amal al ibad wa kasratu amali yawaitan bayi da hauhawan ayyukansu sannan baya ga haka sai kuma ka kalli kasuwanci irin kasuwancin da ake yi da yanzu ba a yin kusan abin da ake yanzu ya ninnin kashi da ninkin baninki bukatun mutane da yanayin ɗabi'ar su hanyoyin sadarwa hanyoyin jigila da tafiye-tafiye sun bambanta to da haka dole za a bukatu zuwa ga wasu sabon nau'in kasuwanci da cinikayya da al'adun da za su tirsasa mutane sai an yi waɗannan to anan shine ake samun masailu na qiyasi da ijtihad idan wani sabon nau'in ciniki transaction yazo to sai malamai su iya su kalle shi da me yafi kama tsakanin ciniki na halal ko riba ta haram da abin da yafi kama da shi sai a ilhake shi da shi in yafi kama da ciniki wanda yake halastacce sai a ilhake shi da ciniki halastacce in yafi kama da ciniki wanda yake na ainihin wato abin nan riba sai a ilhake shi da riba haka kiwon lafiya da harkokin abin nan bincike na ilimi aslan musulunci ya hana taba wani abin nan din mamaci gawa mamaci ya hana cin mutuncin mutum yana mace kamar cin mutuncin shi yana raye amma sai a samu wasu larurori ko wasu bukatu da su ba da damar ana da bukatuwa zuwa ga dan a warware ta matsala ta laifi ko zargi ko wani bincike na ilimi dan kare gaba sai a halasta amfani da gawo wani mamaci dan yin bincike a kai kaga da babu amma yanzu bukata ta kai zuwa ga haka wani ne an yi laifi ana so a tantance me aka yi za a buƙaci zuwa ga autopsy wato bincike na tashrih dan gane me yayi abin da wannan mamacin ya ci ya mutu wani irin kamiyya na guba aka bashi daidai wani lokaci aka bashi dan tantance a ina ne kuma su waye ake zargin sun bashi wannan kenan ko kuma wata annoba ko wani cuta da ta shigo ta kashe wani ana so a san wace irin cuta ce dan a kare wanda suke baya kaga duk wannan ba buƙaci zuwa gare shi ba a da to irin wannan suna nan da yawa da yawa da yawa to waɗannan yawaitan ayyukan mutane da yawaitan mutane shi yake jawo zuwa ga samun mas'aloli sababbi da rigingimu sababbi wanda ba a san irinsu ba shi yasa yana daga cikin ƙauyanci mutum ya ce ba a buƙatar malamai masana mujtahidai a wani zamani ma'ana haka al'umma za su zama ba su da irshadi kenan duk abin da ya taso musu ba su san ya za su yi da shi ba basan ina za su je a warkan musu da bukatunsu ba kamar kace ne ba a da bukatan a sake horar da wani ya zama likita likitocin da ake da su a Najeriya sun isa ki kar a rufe duka medical schools ba a da bukatunsu an ga ba wanda zai fara wannan gangancin sai ai saboda akwai kwararrun professors da masana consultants akan kusan kowane fanni na kimiyyar lafiya ba a buƙatar wasu kuma kawai za a dinga jawo rudani ne ba wanda zai fara wannan tunanin to dan me za a yi wannan tunanin game da malaman musulunci a ce ba a buƙatar mushahidai dole akwai buƙatar mushahidai saboda kowane zamani zai zo da wasu abubuwa da zamanin da ya gabace shi bai zo da su dole kuma sai malaman da suka rayu a zamanin su ne za su iya fahimtar sa da hasken ilimin da Allah ya musu sannan kuma su dosano daga ka'idojin da na gaban su suka bayar sai su bashi hukunci fa innaha aktharu ma ya'lamuhu an-nasu mufassala sai kaga mafi yawan abubuwan da mutane suka san su dalla dalla wama ta kafura shay'u ila hadha al-hadd duk sanda al'amari ya yawaita zuwa ga wannan yanayi kana kullu juz'in minhu katiran sai ga kowane reshe shi ma yayi yawa wa man yandurha maktuba fala yatarassamu fi nafsihi illa zalika wanda zai gansu kai a rubuce ba zai iya suranta komai ba sai cewa suna da yawa din kama yutali'u tawarikhan nasi wal fitan kama yadda ake karanta kama yutala'u tawarikhun nasi wal fitan kama yadda ake karanta tarihi da labaran mutane da fitintun da suka faru a cikin al'umma wa hiya muttasila fil khabari wanda suke da alaka da juna a cikin bada labarin fa yatarassamu fi nafsi anna al'alama ma zala zalika fihi mutawasila sai ga a cikin kwakwalwar shi yana suranta kaman tunda akai duniya haka take a cikin fitintunu wato idan ka koma cikin littafin tarihi kana jin an ce shekara kaza an yi fitina kaza shekara kaza an yi fitina kaza to abin da zaka suranta kaman kullun a tashi a kwana a tashi kai a cikin fitina ake ba taba zaman lafiya ba wanda kuma kaga hakikanin al'amarin ba haka bane kamar da ko yanzu misali ai ana fitinu kuma ana zaman lafiya amma da za a gu tarihin Najeriya misali yanzu a shekaru 15 da suka wuce babu wata shekara da ta tsare ta akan cewa babu wata fitina a cikin ta kowace shekara ko wata fitina ta fara a cikin ta to wanda zai karanta bayan shekara 50 ko 100 sai ga kaman duk tsawon shekaru 25 din nan ko 15 kawai gudun hijira ake ana ta yaki ana cikin tsoro saboda waɗannan sune abinda tarihin ya killace yannin ka dauki dillata fanda suke magana akan tarihul islam na zahabi bidaya wan nihaya tarihul muluki wal umam na ibnu al-jawzi al-kamilu na ibnu asir da makamantan su na tabari tarihul tabari duka zaka ji irin waɗannan ahadasu din sune suka cika su labaran fitintunu da rigingimu wahiyya muttasila fil khabari kamar suna jone da junan su a cikin labarin fa yatarassamu fi nafsi anna al-alama ma zala zalika fi mutawasila sai suranta a cikin kwakwalwar shi cewa duniya bata gushe ba a cikin fitina wata bayan wata wal maktubu shay'un wal waqi'u ashya'un kaseera abinda aka rubuta wani abu ne kwaya daya amma abinda ke faruwa abubuwa ne masu yawa ko yanzu mutumin da ke nesa da inda ake fitina alal misali yanzu mu da muke zauna anan Zaria ko Kaduna ko Kano da zaran an ce wani zai je Maiduguri musamman shekaru 3 4 baya ko gani kai ake kamar zai je kawai ya shiga wani wuri da yana shiga za a yanka shi baka iya suranta cewa a cikin Maiduguri da Baga da Bama da sauran wannan wuraren a cikin Borno da Yobe akwai wani wuri da yake zaune lafiya baka iya surantawa ko ba haka bane akwai din hasali ma inda yake zaune lafiya yafi inda yake fitintunin da mutum zai ce zai je Suriya haka za a tsammanta ko zai je Iraki ko Libya ko ina ne kai ba ma wannan ba daga kudancin Najeriya wani na cewa zai zo arewa ko da Abuja zai zo sai aga zai kai kan shiga halaka sai kai zaka je inda ake fada kaga waki ba haka bane na iya tuna haka san da zamu tafi NYC shekarun baya wasu ma iyayen su kuka suka dinga yi cewa za a kai su kudu za a je a yanka su to ni dai har na je dawo ban ganda yake kan mutum ba shekara ta kuma daya cir a wajen misali kuma cikin tsungugurmin arna ne ba za ka ga inda yake yanka kowa ba kowa rayuwar shi kawai yake to su ma an sa su zo na haka ake ga musu sai kuma da su sai ku ji kuna tattaunawa cewa ashe abin duk ba haka bane za a ce ai daga ka je Kaduna kashe mutane kawai ake saboda an taba wani rikici so daya a Kaduna an kashe mutane kwanakin da duk aka yi lafiya lau dubbannin kwanaki ba za a bada labarin su ba sai wannan kwana daya da aka yi rikici a Kaduna ina fata mun gane wannan to balantana Borno balantana Yobe balantana cikin Sambisa misali نسأل الله السلامة فكذلك أعمال العباد وأحكامها to haka kuma ma ayyukan bayi da hukunce hukunce ayyukan su haka suke da yawa da yawa amma sai zama abinda mutane suka kiyaye kadan ne a ciki walakin akthar nas la ya'lamuna zalik sai mafi yawan mutane din ba su san wadannan ba kamar yadda Allah ya musu tambari
amma ghayrul ha'idi fil fiqhi fi fununin ukhra fa zahir
yace dangane da kuma abinda ya wannance haila abinda ghayrul ha'idi fil fiqhi wanda kuma shi ba mai shiga cikin al'amarin fiqhu ba fi fununin ukhra a cikin wasu fannoni daban fa zahir al'amarin sa zahiri ne wa amma al kha'id fihi fa ghalibuhum inma ya'rifu ahaduhum madhhab imami wanda baya shiga cikin fiqhu da ma shi zahiri ne cewa bai sani ba wanda kuma yake shiga din zaka ga galibin abin da ya sani shine ya rike mazhabin limamin sa wa qad ya'lamuhu jumla abu ne mai yuwa ya zama ya san malikiya ko shafi'iyya a jumlace ya karanta litafanta ya sani la yumayyizu bainal masa'ilil qat'iyyatil mansusati wal mujma'u 'alayha baya iya bambance tsakanin mas'aloli na hukunci yanke waɗanda akwai nasi a kansu da waɗanda kuma ijma'i ne bai iya bambancewa wa baina mafaridi da kuma abubuwan da suke limamin sa ya kadaitu da su wato idan mutum yake shi ba shafi'i ne sai ya zama kawai ya san shafi'iyya ne a jumlace kaza mazhabin shafi'i ne kaza mazhabin shafi'iyya ne kaza shine fatawar shafi'iyya ba tare da ya san a cikin wannan fatawar menene wanda akwai goyen bayan qur'ani akai meye wanda ijma'i ne tsakanin shafi'i da sauran malamai meye abinda maliku ya faɗa wanda ya kadaitu da shi malamai ba su faɗa ba bai san wannan ba aw ma sha'a fihi ijtihad ko kuma abinda kokari na ijtihadi ya yadu akai kowa na iya faɗan abinda ya ga dama fatajiduhu yufti bi masailin nusus wal ijma' min jinsi futiyahu bi masailin ijtihadi wan niza sai kaga yana bada fatawa abinda akwai nassi akan shi akwai ijma'i akan shi fatawar iri daya da fatawar da yake yi da ijtihadi ko fatawar da akwai sabani akan ta ma'ana bai iya faɗan magana yanke yace saboda Allah ne yace ko da akwai magana Allah saboda annabi ne yace ko da akwai magana annaban akai sai dai yace malaman mu ne suka ce wallahu a'lam sai zama da mas'alar take da nassi da wanda ba ta da nassi dai ya musu kudin goro a matsayin maganganun malaman su sai zama karfin magana yayin rauni ta fuskar magana wadda take da nassi amma ba a faɗa nassin ta ba kaga karfin ta yayin rauni ko kuma wacce akwai sabani akan ta amma ba a bayyana sabanin ba tunda bai san cewa ta sabani bace sai zama ya ƙara mata ƙarfi ba yana sani ba bi manzilati himarin yahmilu sifran yanqulu naqalan mujarrada dai yake shi wannan mutumin da jaki wanda ke dauke da dakwal litafai yanqulu naqalan mujarrada yana cirowa ne kawai mujarradin ciro magana in an tambaye shi fatawa kawai zai ce arsala kawai an ce kaza menene magana mai risala wacce qur'ani na da ta cewa akan ta qur'ani bai daidaita ba me magana mai risala wadda ta yi daidai da qur'ani bai sani ba shi ma shi dai kawai risala ya rike wanda kuma duk ya faɗa abin da yawan nan ci risalan nan zai iya kashi akai hatta annahu yahki yuhka li ahadihim anna madhhab fulan hatta annahum yahki li ahadihim anna madhhab fulan bi khilaf dhalika fa yusawwigu dhalika har ana iya bada labari ga dayan su ko dayan su ya bada labari cewa mazhabin wane ya saba wa wannan sai ya ga abin zai iya dauka ma'ana idan mutum ba maliki ne sai aka mishi wata fatawa bai sani ba idan wani yazo ce mishi ai ko akwai wannan magana a malikiya sai ya karba ko da magana qarara ta saba wa mabadi'u da aka sani na malikiya kamar da zai buga mana misali wa yakunu al-khilafu fi dhalika min al-mutamanni'ati bayna al-milal ya zama kuma mas'ala ce wadda bai yiwuwa a samu sabani tsakanin addinai ma akanta faddan an yaktarifa fihi almuslimuna ballantana a ce musulmai sun yi sabani akwai mas'alar da musulunci da yahudanci da nasaranci addinan da suke da alaka da lahira da ko annabawa ko da littafan sama to waɗannan addinan ma sun yadda da abu ba wai musulunci kare ba amma irin haka ma za a iya ce mishi akwai sabani ko wani ya gaya mishi ai akwai sabani kuma sai ya iya yadda wa qad balagani min zalika an aqwamin mashhurin bil futiya wal qaba ibn taymiya yace na samu labarin ire-iren waɗannan maganganu daga wasu mutane shahararru wanda suke bada fatawa ko suke zaman alƙalanci
hatta hakauli malaki baladi, har suka bada labari ga sarkin garin su, anna min madhhabi shafi'i anna al-mutallaqa thalasan tubahu bil aqdil khali anil wata. Suka bashi labarin cewa ai a madhhabin shafi'i ya yadda cewa mace wacce aka yi wa saki na uku za ta iya komawa wajen mijinta da zaran an daura wani aure koda ba su kwanta da wannan mijin na biyu ba. Wasu biyanu shafi'iyyati ya'lamuna anna hadha mimma lam yakhtalif fihi madhhabu. Ɗan yara ɗan tara gutsa ɗan islamiyya a makarantar shafi'iyya ma sun san cewa wannan abun ba haka yake ba, babu wata sabani, babu wani sabani a mazhabin shafi'iyya game da cewa mace da ta yi da aka mata saki na uku sai ta yi aure ingantacce kuma ta tare da mijin ingantacciyar tarewa, sannan idan sun rabu za ta iya komawa ga mijinta na fari. Amma sai aka gaya ma sarkin garin cewa babu komai, za a iya kawai da zaran an daura auren a wargaje shi a koma ai wancan. Hatta hakau an malikin anna almutu'ata indahu ja'iza, har aka ma ba da labarin cewa wai Imamu Malik ma ya yadda da auren mutu'a a irin waɗannan labaran. Walaysa fil matbu'ina ashadda tahriman laha minhu wa min ashabi, a cikin waɗanda ake bin mazhabin su almatbu'in, su Abu Hanifa da shi Maliku da Shafi'i da Ahmad da ire-iren su, babu wanda ya kai Maliku tsananta haramta mutu'a, auren mutu'a da shi da ɗaliban shi. Hatta innahu idza wukita talaqu indahu yanjabiru yanjazu li alla yasira nikahu muaqqatan ka nikahin muta, yace har ma idan akai alƙawarin cewa aure ne amma ga lokacin saki, in lokaci kaza yayi za a yi saki, to da zaran an fada haka Maliku yace to sakin ya auku anan take, saboda kar ma a bashi ya zama kamar auren muta, dan shi auren muta ai kun ga babu saki, da zaran lokaci yayi kawai ya warware, lokacin da aka yarjejeniya na yi kawai ya warware ko, to idan wani ya auri mace sai suka yarjejeniya to in lokaci kaza ya zaka sake ni, dama mijina ne ya tafiya bai dawo ba, amma yanzu alƙali ya bani dama ne aure, sai ta ce mishi to amma da zaran mijina ya dawo zaka sake ni ka yarda, in ka ce eh to aure ya mutu anan take, in ji Maliku, saboda in aka tafi a haka ya zama mutu aiki ne, ya zama ya da ajali ko da ajalin ghairu musamman ne, to balantana kuma musamma wanda zai ce to zaka sake ni a ƙarshen shekarar nan, ko kuma ni dama zan zauna ne a nan garin kawai ina da wani site da zan yi aiki shi sa na aure ki, da zaran na gama zan gama ne submitting ma takardun aikin da property din ga masu shi kaza ga watan kaza a ranar nan baki takardar ki, in kin yarda. Tana yarda haka to aure ya mutu nan take, in ji Malikiya, saboda tsananin saddu zari'a dan kai zama muta. Amma da haka sai wani ya je a gaba ya bada labarin cewa Malikiya ma sun yi da auren muta, kuma har sai a iya yadda, saboda waɗanda suke cewa suna bin Malikiyan ba su santa ba, akwai yiwuwar a gaya musu abinda ba Malikiya bane sai su amince abinda ya saba wa kwata-kwata ka'idan Malikiya sananniya. Wa ablagu min zalika, yace wanda yafi wannan kawa matuƙa, yahkuna fi biladi am malikin halal watai alwadi amin, suna bada labari a garuruwan su, yana ishara ga mutanen Khurasan ne da mawara an-nahar, galibin su hanafiya ne da suka da tsanani wajen bin ra'ayi, su yake ishara anan wajejen ci, suna bada fatawa cewa wai Maliku ya halasta luwadi namiji ya zake wa namiji, wa yuzkaru zalika liman huwa min a'yani madhhabi, sai a danganta wannan magana ga wasu daga cikin manyan malaman Malikiya, fa yaqulu, idan an gaya mashi wannan sai ce alqur'anu dalla ala tahrimihi, to qur'ani dai ya nuna cewa luwadi haramun ne, wala yumkinuhum an yukadhibu an-naqila wa yaqulu hadha haramun bil ijma', amma ba sai ƙaryata wanda ya ba su labarin su ce mashi ƙarya ne wannan haramun ne ijma'an ba, saboda ya danganta magana ga limamin su, suna ganin girman limamin, suna ganin girman mai bada labarin, sai dai kawai wanda ya kokari ya ce to qur'ani da ya ce ba kyau, ba zai iya yin karfin hali ya fadai magana yanke ya ce haramun ne ijma'an ba, ma annal alama ya'lamu anna hadha haramun bi ijma'il muslimina
واليهودي والنصارى والمجوس والسابئين وأكثر المشركين تارد شوى دد دنيا العالم دك دنيا تاسين شوى لوائي نمجي زكي ونمجي قو السحاب شيني ما لبو مجتة زكي ومجي وانا اجماعا حرام ني دك نمس من دنيا آكسكي ما لمنسو دا جاهلنسو دو وتمذابا آكاكتك yahudu wannan shine asalin addinin su suma nasara kirista suma sun yadda da haramcin luwadi haka maguzawa majusawa marasa addini suma sun yadda haka sabi'awa masu bautar mala'iku haka kuma da dama daga cikin mushrikai mulhidai suma sun yadda da shi da haramcin luwadi lam yastahillahu illa qaumun lutin babu wanda suke halasta luwadi in banda mutanen annabi ludu kamar da qur'ani ba da labarin su wa ba'du zanadiqa da sauran zindikai min baqaitu tawaif daga duk wasu cikin tawagogin mutane daga cikin musulmai daga cikin kristoci daga cikin yahudu daga cikin nasara daga cikin duk wata tawaga ta mutane to zindikan cikin su ne ke da wannan abu shi sa shugaban Najeriya Buhari yayi kyauta ko ta magana da ya kwanan nan wanda ya kamata a bashi yabo a kanta wata shedaniya Theresa May shugaban gwamnatin Ingila wanda abin mamaki ta fa tana da miji ita ma shekarar ta gwajin 18 da yin aure bata taba haihuwa ba to wai ta tashi a taron Commonwealth taron kasashe renan Ingila tana cewa bai dace a ce kasashe renan Ingila har yanzu suna haramta auren luwadi da auren mata da mace ba shine sai Buhari ya bata amsa yace to mu dai ya saba wa al'adar mu ba za mu yi ba ya kyauta da ya ga mata wannan ya saba wa al'adar dan adam ma gaba daya al'adar karnuka ce ba ta mutane ba ce kuma abin kyama ne abin takeici ne sannan idan suna takama yanci ya kamata kowa a basu su yi yanci ne gurgurdan al'adar su yanzu sa so su kakaba mana abin da su al'adar su ce ba ta mu ba to ina na mai yanci yake kenan ko mun gane an ce kowa an bashi yancin abin da yake so to mun ce mu ba ma san auren maza da maza ba yancin ba kenan kun ce a wai dole sai mun yarda to ba ina magana yanci kaga akwai contradiction a cikin wannan yancin da yake magana mun ce mu ba al'adar mu bace kuma kuna yin abubuwan da suke al'adar ku ne an bar ku akai alal misali su kuma al'adar su ne ba auren mace fiye da daya da sai mu ce to mu ma ba mu yarda ba a matsayin mu na wakilan Commonwealth mu al'adunmu muna auren mace fiye da daya da aka ke ma tare da me kifi mijin ke aure kowa ma ya aure a Ingila fiye da daya ai su suka bincike a kimince suka ce aure da yawa yafi aure daya kaga ba wanda ya takura musu akan wannan amma su suna so su tsasawa mutane akan wannan kuma akan shi za su rage abubuwa da dama da suke ba kasashe waɗanda suke third world na taimako na soja na tattalin arziki na kiwon lafiya da sauransu sai a ce sai kun yarda da waɗannan foreign cultures wannan al'adun da suke ba al'adun mutane ba mugayen al'adu ne a takeice a cikin musulmi a cikin kirista a cikin yahudu da sauransu zindikai wato wanda suka kwabe rigar wannan addinin su ne kadai ke goyon bayan irin wannan iskancin mace ta auri mace namiji auri namiji ya saba wa dabi'ar da Allah halice yan adam akai ya saba zaka ba daidai bane amma har a danganta ga wasu malaman fiqhu to wannan shine yake kajiya cewa ablagu min zalika wannan ya kai matuka fal jahali haula'i wa amsalihim bitamyiz bayna masail al-ilmi wal qati wa masail al-ijtihad saboda jahilcin irin waɗannan mutane da ire-iren su ba sa iya bambance mas'alolin ilimi da magana wa take yanke da matsalar da ake yin ijtihadi akan ta saboda haka iltabasa al-amru alayhi sai al'amari ya rikice musu falam yumkinuhum an yahkumu fi akthari ma yuftabihi annahu qat'i sai zama ba za su iya yin hukunci ba game da mafi yawan abin da ake cewa qat'iyyun ne zance ne yanke ba sa yin hukunci akan shi huwa qat'iyyun ma'lum min ad-dini lil ulama ibdin alhalin kuma abu ne sananne a gun malamai wanda suka san addini lakinna haula ilaysu fil haqiqati fuqaha'un fid din sai dai fa dama irin waɗancan mutanen wanda ba sa iya bambance me ya akwai nasi akan shi me ba nasi me daidai me ba daidai ba dama fa asali fa ba malamai bane bal hum naqalatun li kalami ba'dil ulama'i wa madhhabi, kawai su masu ciro maganganun wasu malamai ne da mazhabin malaman, amma su a karankin kansu ba malamai bane. Duk abin da za su faɗa da za a ce kowace magana a mai sheta zuwa ga wanda ya yi ta, za su zama su ba su da magana ko kwaya ɗaya. Wani ko littafi ne in ka duba duk maganganun kawai ya kwafo ne, wani ya ce kaza a wuri kaza, wani ya ce kaza a wuri kaza. Shi me ya ce? Da za a ware a ce kowace magana ta koma gun wanda ya yi ta, sai dai a samu emptin takardu kawai. To kaga shi ba malami bane kenan. Shi menene mai cirato magana? Dan copy and paste ne kawai. Yace wal fiqhu la yakunu illa bi fahmi al adillati shar'iyya bi adillati as-sam'iyyati as-subutiyya min al kitabi was sunna wal ijma' nassan wastinbata. Fiqhu baya kasancewa sai da fahimtar nassoshin shari'a, Qur'ani da sunna kenan, bi adillati as-sam'iyya, nassoshi dalilan shari'a ta hanyar dalilai waɗanda aka ji, as-subutiyya wanda suke tabbatattu, min al-kitabi wa sunnati wal ijma, dalilai na al-Qur'ani, dalilai na sunna da kuma na ijma'i, nassan abinda Qur'ani ya faɗa karara ko sunna ta faɗi karara, wastinbatan da kuma abinda ake iya tsakurowa na fahimta mai kyau, walakin ulaika al-mutakallimuna kana ilmul fiqhi indahum huwa masailul halli wal harami. Amma su waɗancan malaman ilmul kalam da suka ce fiqhu zato ne, to a gun su fiqhu kawai shine magana akan halalci da haramci, wa shufa'atil jari da magana akan shufa'a ga makwabci in zaka saida waje sai ka nemi ra'ayinsa in yana so, wal jahr bil basmala da bayani akan halalci ko rashin halalcin furta bismillah a farkon karatun sallah, wa tasniyatul iqamati wa ifradiha da batu akan wato biyu ta iqama, fadan qadi qamatu salasu biyu ko fadan ta so daya a cikin ta da iqama sallah, wal jam baina salataini da bayani akan hada sallah a halin ruwa ko tafiya ko tsoro ko makamancin haka, wa izalatin najasa da batu akan kawar da najasa, wal qudi ko al qawadi bil masal da kuma yin watin biya da iri da irin abun, kaman misali a ce an kashe a kashe, an yanke hannu a yanke, al qawdi shine dai abin nan kisasi bil masal da irin sa, wa khiyaril majlisi da batu akan mafi alherin wurin zama, wal iwabi da biyan bashi ta hanyar abiya da irin shi koda abin da yake kwatankwacin shi bil aqdi, kamar yadda aka kulla alqawari alfasidi, amma alqawarin da yake mabarnaci, hukuncin abiya abin da alqawarin ko yarjejeniyar mabarnaci ya ce idan an samu larura ko asara ko damages, maganganun da yake su a dunkule na fiqhu ne waɗannan, wal ijara da batu akan lebo sanya wani aiki da biyan shi haƙƙinsa da menene adalci ko meye cutarwa, wana hu zalika min almasail lati sha'a fiha an-niza, da ire-iren waɗannan waɗanda a cikin su akwai rigingimu da yawa, to agun su shine fiqhu wannan da sanin suka ce fiqhu, to abin da suke nufi kenan masailul khilaf suke nufi, shine fiqhu agun su, ba wai tsabaragin sanin abinda Qur'ani da sunna yake nufi da fitar da hukunce-hukuncen shi, irin abinda malaman sunna suke, irin abinda Bukhari yake na istinbatin hukunce-hukunce a cikin nassoshin hadisi, irin abinda Qurtubi yake na fitar da fiqhu shi da Ibn al-Arabi a cikin tafsirin su, ba wannan suke nufi ba. Abinda suke nufi shi irin wannan rigingimin da ake kawowa cewa matsala kaza akwai qaulani, akwai salasu aqwali, akwai khilafa, akwai niza'i, wani ya ce kaza, wani ya ce kaza, wani ya ce kaza, karshe ka rasa ma wanne zaka bi. Yace la siyama wa qad jurrida ba'd al-mi'ati thalitha masailul khilaf, musamman ma bayan shekara ta 300 bayan musulunci, da aka shiga karni na uku daga wucewar shekara ta 200 kenan, amin, an ware mas'alolin sabani, jarradaha Abu Bakar as-Sirafi, wani malami mai suna Abu Bakar Muhammad ibn Abdullah as-Sirafi, wani malami ne Bashafi'i wanda ya rasu hijira da shekara 330 akwai tarihin sa cikin littafin Wafayatul A'yan na Ibn Khillikan da tabaqatu Shafi'iyya da tabaqatu al-fuqaha na al-Imam Abubakar ne Abu Ishaq Shirazi wannan malamin yayi littafi ya ware maganganu ko babuka waɗanda akwai sabani akan su fi ma yaglibu ala dhanni yace zato na yarin jaya akan shi wannan littafin wattaba'ahu ala dhalika an-nas malamai kuma suka biyo bayan shi da irin waɗannan rubuce-rubuce hatta sannafu kutuban kathiratan fi masailil khilafi faqat har aka wayi gari su rubuta littafai da yawa mabambanta akan mas'alolin sabani kawai littafin ba sa magana akan komai sai mas'alolin sabani kamar yadda wannan yayi ibnu al-imamu tabari ya danta fi ikhtilaful fuqaha ko ikhtilaful ulama sabanin malamai haka ikhtilafu Malik wa Shafi'i haka ikhtilafu Abi Hanifa wa Shafi'i da tafai kala daban-daban waɗanda suke magana akan sabanin malam wani da malam wani kuma sabanin malamai fil jumla ana hakaito kowanne da dalilin sa ana kawo maganganu da suka goyi bayan dalilan nashi ko kuma suka kada su wa ummahatu wa qatasara aktharu haula'i ala makhtalafu fihi Abu Hanifa wa Shafi'i mafi yawansu sun takaitu ne akan sabanin da Abu Hanifa da Shafi'i suka yi wa ummatul masail lati jarradu alqaula fiha nahwa 400 mas'ala muhimman mas'alolin da suka yi maganganu akan su din sun kai kamar kimanin guda 400 allati tujadu fi ummatit ta'aliq wanda yake samun su a cikin manyan littafan sharhi sune at-ta'aliq ne yake nufi anan irin su littafin Ibn Abdul Barri al-Tazkar irin al-Mughni na Ibn Qudama irin at-Tamhid na Ibn Abdul Barri irin littafin ainihin wato al-Imam Ibn Hazm al-Muhalla da ire-iren su waɗanda zaka ga littafai ne mutawwalat ana kawo bayanai akan sabani daban-daban kowace mas'ala aka lokanta sai an kawo sabani da yawa irin kaman a cikin littafin sharhin hadisai mutawwalat kaman Fathul Bari kaman Umdatul Qari da ire-iren su kaman sharhin Muslim na Nawawi kaman majmu' sharh al-muhadhab na shi muslim din na al-muhadhab na al-imam shirazi da ire-iren su sune ummahat at-ta'aliq wa kutubu al-kutubil khilafi allati sannafaha al-khurasaniyuna wal-iraqiyuna min at-tawa'if da littafan sabani wanda malaman kasar khurasan da malaman kasar iraqi suka yi tarbutawa malaman mazhabobi daban-daban wa in kanat masailul khilafi liman istaw'abaha minhum yace duk da yake fa mas'alolin sabanin agun waɗanda suka sha su suka koshi kalqadi abi ya'la kamar al-imam al-qadi abu ya'la muhammad ibn al-husayn al-farra al-qadi abu ya'la al-farra wannan malamin nan ba hanbali wanda ke da littafin tabaqatul hanabila kenan ko an ya rusu zai shekara 458 tantahi ila ulufin muallafa a wurin shi irin wannan malamin masail din sun kai dubun dubata ulufin muallafa shine abin da bashi ke cewa dubun dubata imma arba'atu alaf ko dai 4000 au aqal au akthar ko kuma sama da 4000 ko kasa waliman iktasara ala kibari kibariha wanda ko ya takaitu akan manyan manyan masail din takunu nahwa 100 mas'ala manyan za su zama kamar 400 ne amma kowace kamar 100 amma kowace in aka dinga yi kwankwana ta tana ta yin reshi to za su iya kaiwa kamar 4000 kama fa'ala Abu Muhammad Isma'il bin fi ta'liqi kamar da wani malami suna Abu Muhammad Isma'il ibnu zaka ga akwai faraga a wajen shine aka sai yake cewa yadda abin ya faru Abu Muhammad Isma'il bin wa ba'daha bayadun bi miqdari kalima bayan wannan wajen sai ga empty space farin waje gurgurdan inda za a iya saka kalma kwaya daya malam mai taliki Salim yace walam a'rif man huwa ban gane waye wannan malamin ba walakin yatakallamu Ibn Taymiyyah fil juz'ir rabi' min majmu'il fatawa ar-riyad fi thalathati mawadi'a 'anil faqih Abi Muhammad sai dai a cikin majmul fatawa ta Ibn Taymiyyah akwai wasu wurare da ya magana akan wani malami mai suna
الفقيه أبو محمد حوري أكو حيث يذكر في فتاوى الفقيه أبي محمد دكما يتشف الفقيه أبو محمد حتى كان الفقيه أبو محمد ابن عبد السلام فيما ألقه عنه داش 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 يا ينكي مغانا كنا يتشي وعلى ذلك فقد يكون الاسم كرقش وانا ذامي يتشي سنة متمو أبو محمد إسماعيل ابن عبد السلام سنة متمو كنا واتك إلى أبو محمد إسماعيل ابن عبد السلام ولكني بحثت في كتب التراجم عنه فلم أجده الله أكبر yace amma na bincika a cikin dillitafan tarihin da suke hannuna ban samu inda aka ce wannan malamin gashi wani bane ibn timiya ya gagarar da kowa da don saboda shakundum ne abun watso shi kawai suke inda ka wani malami ne ya ambata wanda shi ya za yanzu ka san shi musamman kuma ba dole bane ya zama wannan din shine wancan a takeice ba a gane wa ibn timiya yake nufi da wannan ba wannan ya daga cikin ragowar binciken da har yanzu ake bin bashi ma masu karatu suna bin bashin masana game da wannan Allah ya samu dace wallahu alam wa amma zalika almiqdaru fa huwa alladhi yasifuhu abul maali wa abu ishaqa fi khilafihima washarif abu ja'far wa as'adu almihani was-sam'ani wa nahwuhum wa yasifuhu abul khattab fi intisarihi wa ibn aqil fi nadhariyatihi وكذلك ابن يسار والمعالي والعاملي ونحوهم في من أصحاب أبي حنيفة وإن كان في عمد الأدلة تبع شيخه القاضي في استئذ ما في تعليق القاضي من هذه المسائل والنزاع فيها والنزاع فيها وشهد أنها مسائل اجتهاد ظنية وكذا أبو نيكيتشو يجي وأما ذلك al-miqdar wannan gurgudan fa huwa shi alladhi yasifuhu al-abul maali wanda abul maali ibn al-juwayni ke bada labarin sa wa abu ishaqa da abu ishaqa shirazi wani malami ba shafi'i da aka ambata da dadan nan mai littafin tabaqatu shafi'iyya wanda ya rusu da shekara 476 Allah ya gafarta mishi fi khilafihima a cikin sabanin su a cikin littafin da suka yi na sabani an ba da labari kamar da al-Imamu Subki ya kawo a cikin tabaqatu shafi'iyya cewa akwai munazara da ta faru tsakankanin waɗannan malaman guda biyu tsakanin Abu Ishaq Shirazi da Abul Maali akwai munazara da ta faru tsakankanin su ita ce ake ishara zuwa ganin wash-sharifu Abu Ja'far da kuma ash-sharifu Radi shine sharifu Rida amin ash-sharif ar-Rida Abu Ja'far wanda wani malami ne dan Shi'a sunan shi Abu Hassan Muhammad ibn Hussein ibn Musa al-Alawi malami ne bashi'e sananne ya rasu a hijira da shekara 406 ba malami ne kwararre na ilimin addini ba amma dai ya da rubuce-rubuce da fitintunu da ya shiga cikin su Allah ya tsare mu gashi a kasa ya tarihin shi yake cewa Ash-Sharifu Ridha huwa Abu Hassan محمد ابن الحسين ابن موسى العلوي الحسيني الأديب والشاعر الشيعي المشهور المتوفى سنة 60 بعد المئة الرابعة يجي وانا مواكي ما لم أدبي سنن يدنا ولم يعرف أنه التبحر في علم الفقه ولا الخلاف بأسنش دقاري وعلى من فقه كوسا بانبا ولذلك رجعت أن يكون الصواب ما أثبت داك نيتنا نيني ذا مديدي أبند نفداشي نديدي وقد جاء ذكر الشريف أبي جعفر fi fitnati abi nasr al-qushayri di bagdad ambatan shi yazo a cikin fitinar da aka yi ta wani malami mai suna abu nasir al-qushayri a shekara ta 469 wa kana sharif abu ja'far waqtaha imam al-hanabila di bagdad a lokacin shi ya kasance shine limamin hanabila a bagdaza shi kuma wancan wa sharif abu ja'far abdul khaliq ibn abi musa عيسى بن احمد الهاشمي امام الحنابلة ببغداد في عصره شي ما يكسنچه الامام بغداد ني نه حنابلة ازمنش كان شديدا على اهل البدع فهو بس yana da tsanani akan yan bid'a sai aka kama shi fadajjan nasu sai mutane suka ta da tawaye fa utlika sai aka sake shi an haife shi ka ta 411 ya rasu 470 yana da labarin sa da zaka samu tarjuma sa a cikin Zail na Ibn Rajab da yema tabaqatul Hanabila da al-Muntazim fi tarikh al-Muluk wal Umam na Ibn al-Jawzi da alamta Khairuddin al-Zarkali. To yana nuni ne zuwa ga karkatuwa, zuwa ga cewa wannan malamin da aka fara nan ba wannan dan shi'an bane, wani malami ne daban, dan wannan dan shi'an bai da tarihin ilimin da za a ce ya yi rubutu akan haka. Wa as'adu al-mihani was-sam'ani da al-imamu al-as'adu al-mihani da kuma as-sam'ani. As-sam'ani az-zahiri shine Abul Muzaffar Mansur bin Muhammad ibn Abdul Jabbar as-sam'ani, al-imamu as-sam'ani mai littafin al-ansab da adabul imla da makamantansu, malamin hadisi ne ba Hanafi, sannan daga baya kuma Shafi'anci, ya rasu a shekara ta 489 bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Babban malami ne a kasar Khurasan, Nizamul Mulk, wannan waziri ya sanya shi babban malami, kama a ce director na makarantar shi a kasar Khawarizm, Allah ubangiji ya gafarta mishi. Wa nahuhum da makamantansu, wa yasifu Abul Khattabi fi intisarihi, da kuma Abul Khattab al-Kaludani da muka ambata a baya, shi ma yana ambatan waɗannan maganganu altafin shi mai suna Al-Intisar. Wa ibn Aqil fi nazariyati, da Ibn Aqil shi ma mai magana shi a baya in kun tuna, wani malami Bahambare da ya samu matsala a aqida din nan, mai littafi babban littafin na Kitabul Funun, yace wa kadhalika Ibn Yasara wal Amili, haka nan Ibn Yasara da Al-Amili, waɗannan su ma duk wasu malamai ne daga cikin malamai na dace. Wana hawhum min ashabi Abi Hanifata, da ire-iren su daga cikin malaman makaranta Abu Hanifa. Wa in kana fi Umadul Adilla, ko da yake a cikin tafin Umadul Adilla na Ibn Aqil, tabi ash-shaykhu al-Qadi, ya bi sawun malamin shi din can, fi isti'abi ma fi ta'liq al-Qadi, na kokarin kawo duk abin da ke cikin rubutar bucan Al-Qadi Abu Ya'ala da sharhin da yayi min hadhihi al-masaili, da dukkanin matsalolin sabani wanne za'ifiya, da kuma bayani akan sabanin da aka yi a cikin ta. Wa shahida annaha masail ijtihadin zanniya, sannan bayan ya kawo ya kuma ce yana shaida cewa waɗannan masaloli masaloli ne na zanniya. Wa ijtiharu ashabiha bi ilmi al-fiqh huwa min ash-shubhati allati awjabat lil-mutakallimina, shaharan masu magana akan wannan matsalolin sun shahara ana ce musu malaman fiqh, sai zama fiqhun sun ashe duk bayani ne kai akan rikici da sabani da zato. To da suka shahara ana ce musu malaman fiqh, wannan shi ya ja sai malaman ilmul kalam suke cewa ashe fiqh ma duk zato ne, kuma wannan da aka sani ana ce musu malaman fiqh suna aiki ne kai akan zato. Wali haula il fuqaha al mukhtalifina wali kaseerin min al muftina wa ghayrihim an yaj'al al fiqh min babi dhunun wal ijtihad, wannan ya ba su dama suka lissafa waɗannan malamai da wannan ilimi nasu a matsayin cewa shine fiqh. Kamar yadda yanzu misali in aka samu ƴan izala ko ahlus sunna suna yin wani shiririta da sunan addini, ko sauran mutane su ce ai sunnan ma kaza ce, su za a kalla sai a hukunta sunna a ce ai ahlus sunna ma suna kaza. Ina fata mun gane. To da aka samu fiqh ya waye gari, abinda ke cikin shi kawai rikici da masalolin sabani da masalolin fadi tashi da rigingimu, waɗanda suke ake kallon su a matsayin malaman fiqh ba sa ba komai muhimmanci sai wannan, sai mutane suka fassara wannan kawai shine fiqh. Da haka aka zo bayani akan fiqh sai a ce ilimin da ke da alaka da zato da abinda watin ba a san asalin shi ba, ko wanda a gani na iya shigowa ciki. In Allah ya kai mu insha Allah darasi na gaba zamu karanta wasu manganu ƴan kadan daga cikin littafin Tazkiyatul Huffaz na Az-Zahabi, inda yake magana akan tarihin abin nan akan wasu tabaka, kamar najin tabaka ta 8 da ta 9 ta malaman hadisi. Zaka ji yayi summary gaba ɗaya wannan rigingimin cewa yadda aka waye gari al'amarin musulunci ya jirkice zama ba yadda aka san ilimi ba. Maganganu ne kawai, jumloli ne biyu uku haka zai ba mu dan fakara guda cikin summary, dan wannan da ya ambata zamanin bayan shekara ta 300 bayan musulunci, amin ƙarni na 3 bayan musulunci, shine daidai san da waɗannan rigingimu suka dinga faruwa, aka dinga samun tatabirza, musulunci ya dinga dashewa, karatun shi ya tabirkicewa. Allah bai dawo mishi da hayyacinsa ba sai a cikin ƙarni na 7 zuwa na 8, lokacin da Allah kuma ya tada wasu kaukaba ta malamai tun daga kan su Mizzi, su Ibn Taymiyyah din, su Ibn Kathirin, su Mughultai,
su ainihin maqadisa din nan da makamantan su sai na bayan su irin su zahabi irin har zuwa kan su Ibn Hajar waɗannan su ne suka zo suka tayarwa da musulunci da suka tayar da shi daga magagin baccin da yake suka dawo da ilimin musulunci cikin hayyacinsa amma bayan su din nan to an samu tatabar za su sai saboda raguwar abin nan malanta da fitintunu da shigowar bid'o'i shi kan shi Ibn Taymiyyah zai mana magana anan wannan zamanin shine zamanin da bid'o'i suka yadu suka kwace gwamnatoci rafidanci da shi'anci da khawarijanci da qaramita da duk wata fitina ta bid'a a wannan lokutan aka yi ta wanda kuma a wannan lokacin ne Allah ya tajarabta musulmai da galabar abokan gaban su a kansu sakamakon su ma sun saki addinin a wannan tsakankanin ne duk wata musulunci suka samu tawaya haka kai ga inda ma gwamnatocin musulunci a wasu wurare kamar Andalus suna baiwa kristoci abin nan itawa suna ba su haraji su suke nada musu gwamnoni haka kai ga ma an rusa gwamnatocin musulunci tawa waɗanda duk tarihi ya sajjara waɗannan za mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.